is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Alhamis ta ƙarshe a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Zara Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Zara da kanin labarai.
Ma'aikatan lafiya a Gaza ta ce jarirai guda uku sun mutu saboda tsananin sanyi a cikin 'yan kwanakin nan. Masu sa ido a kan yaƙi daga Burtaniya sun ce rikicin da aka yi tsakanin 'yan tawayen da suka mamaye Siriya da magoya bayan Bashar al-Assad ya yi sanadiyar mutuwar mayaƙan guda shida. Shugaban Ukraine ya ce sojojin Rasha sun kai hari da makamai masu linzami sama da 70 a kan turakullan tarkin ƙasar.
Kanin labaran kenan. Rahotanni na nuni da cewa an kashe fararen hula da dama tare da jakata wasu bayan da jiragen yakin sojojin saman Najeriya suka yi kuskure wajen kai hare-hare akan wasu al'ummomi biyu a wani samame da suka kai kan 'yan ta'adda a jihar Sokoto.
Da hasarar kusan rayuwa 10 da dabbobi da wasu waɗanda ke asibiti domin karɓar magani.
Muna kuma da rahoto kan yadda aka gudanar da bukukuwan Kirsimeti a waɗansu sassan Najeriya, sai kuma shirin domin iyali da ke bibiyar waɗansu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar a wannan shekara da ke ƙarewa. Kafin mu kai ga waɗannan duka, ga Zara da halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Shugaban ma'aikatan lafiya da ke kudancin Gaza ya ce wata jaririya ta mutu saboda tsananin sanyi a yankin. Jaririyar ita ce ta uku a cikin jariran da suka mutu a 'yan kwanakin nan saboda sanyi. Mahaifiyar yarinyar Mahmud Al-Fasai ta shaida a kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa ta naɗe ta cikin bargo domin ƙoƙarin kare ta daga sanyi, amma duk da haka ta rasa ranta. Dr. Ahmad Alfara, daraktan sashen kula da yara a asibitin Nasir da ke Khan Yunis, ya tabbatar da mutuwar jariran da basu gaza wata ɗaya ba saboda tsananin sanyi a cikin kwanaki biyun da suka gabata. A cewar kamfanin dillancin labarai na Associated Press, Isra'ila ta buɗe hanyoyin kai agaji a Gaza. Manyan motoci 130 ne suke shiga Gaza a kowace rana a watan nan na Disamba, inda a watan Oktoba da Nuwamba ana samun manyan motoci 70 da ake kai kayan agajin. Kafin yaƙin, kusan manyan motoci 500 ne ke shiga Gaza a kullum. Masu sa ido kan yaƙi daga Burtaniya sun ce rikicin da aka yi tsakanin 'yan tawayen da suka haɓarar da gwamnatin Bashar Assad da magoya bayansa ya yi sanadiyar mutuwar mayaƙan shida tare da raunata wasu da dama. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya ta ce an kashe mayaƙan ne a lokacin da suke ƙoƙarin kama wani tsohon jami'in gwamnatin Assad, wanda ake zargi da bayar da umarnin aiwatar da hukuncin kisa da kuma yanke hukunce-hukunce ba bisa ƙa'ida ba kan dubban fursunoni. Mayaƙan sun fito ne daga Hayat Tahrir al-Sham, waɗanda suka jagoranci gagarumin farmakin da ya hamɓarar da Bashar al-Assad a farkon wannan watan. Tun bayan kifar da gwamnatin Assad, an kashe 'yan Siriya da dama a wani mataki na ɗaukar fansa, a cewar masu fafutuka da masu sa ido. Mafiya yawansu sun fito ne daga al'ummar Alawiti marasa rinjaye. Rahotanni a sassa daban-daban na Najeriya na nuni da cewa an gudanar da bukukuwan Kirsimeti lami lafiya, banda matsin tattalin arziki da kuncin rayuwa da ake fuskanta. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Mustapha ya ziyarci waɗansu sassan jihohin Borno da Maiduguri domin ganewa idansa yadda aka gudanar da bikin, daga inda ya zanta da waɗansu mabiya addinin Kirista kan yadda suka gudanar da bikin na bana.
Mun godewa Ubangiji an gama hidiman Christmas cikin koshe lafiya. Gaskiya a tunaninmu a yanayi da muke ciki, ba mu tsabani za mu iya yin wannan hidima cikin koshe lafiya ba, amma cikin alherin Allah mun gama wannan biki cikin koshe lafiya.
Muna godewa Allah an gama bukukuwan Christmas lafiya. Jami'an tsaro lungu-lungu, sako-sako, a sani cewa an yi wannan bukukuwa cikin lumana.
Mun yi Christmas lafiya, mun gode wa Allah. Mun je church mun dawo kuma ba mu samu ne kalubala ba.
A jihar Yobe mai makwabtaka da jihar Borno, an gudanar da bukukuwan Christmas cikin kwanciyar hankali tare da yin addu'o'in samun zaman lafiya. Ibrahim Mustafa, muryar Amurka daga Maiduguri.
To madalla a gaida Ibrahim Mustafa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kada ku yi nisa, nan gaba kadan Zara za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar hotannin namu a jihar Sokoto, Najeriya. Inda gwamnatin jihar ta ce za ta haɗa hannu da masu ruwa da tsaki wajen bincike masababin harin da jirgin saman yaƙi na soja ya kai ga waɗansu al'ummomi a jihar, wanda ya sanadin salwantar rayukan mutane 10. Harin dai ya auku ne lokacin da jiragen yaƙin ke kai hare-hare a sansanonin 'yan ta'addan Lukurawa da ke barazana ga zaman lafiyar yankin arewa maso yammacin Najeriya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu a jihar Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana.
Inda kun san aka yi hasarar kusan rayuwa 10 kuma da dabbobi da wasu waɗanda ke asibiti domin karɓar magani.
Gwamnan Sokoto Ahmad Aliyu kenan ke tabbatar da irin hasarar da aka yi sanadiyar halin da jirgin yaƙi na soja ya kai ga wasu ƙauyuka 2 na ƙaramar hukumar mulkin Silame a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Wannan halin dai a cewar gwamnan ya zo ne bisa kuskure.
Su waɗannan jami'ai sun yi ne bisa kuskure, kuma sun yi ne domin neman kariyar rayuwa da kuma dukiya na wannan al'umma. Wannan operation din suna yi ne kuna labarin waɗannan 'yan ta'adda da suka shigo cikin wannan ƙasa tamu, kuma ba wannan na farko da suka kai wannan farmaki ba. Sun kai musu farmaki na farko, kuma sun kai na biyu, kuma sun kai na uku, kuma duk sun samu nasara. Saboda wannan din yana matsayin kaddara, kuma a matsayinmu na musulmi ya zama wajibi mu karbi kowace kaddara da mai kyau da kuma akasin haka.
Wannan dai ba shine karon farko ba a samu jirgin yaƙi na soja ya yi kuskure ya kai hari ga jama'ar gari, kamar yadda ya faru a watan Disamban shekara ta 2023 a tudun Biri da ke jihar Kaduna. Haka ma an samu wani a jihohin Nasarawa da Adamawa. Akan haka ne 'yan Najeriya ke ta tsokaci akan wannan batun, kamar yadda kungiyar tuntuɓa ta Arewa ta ce ya kamata a ce an kai lokacin da za a daina irin wannan kuskure, kamar yadda Farfesa Tukur Muhammad Baba ke cewa.
Su wannan mayakan suna mana yaƙi ne da muke so, to amma kun ba yadda za a yi shi magani ya zo ya fi ciwo zafi. Don haka mu aka abinda ya kamata ya irin wannan ana haɗawa da abinda shi batu da yake kira human intelligence, wato a tura mutane masu tara bayanai na asiri da za su nuna. Kuma a wannan zamani akwai na'urori da yawa da za su iya bambanta maka 'yan ta'adda da mutanen gari.
To sai dai jami'an kula da yaɗa labarai na rundunar soji mai aikin samar da zaman lafiya na fansar yamma Lieutenant Colonel Abubakar Abdullahi ya ce dama rundunar soji na aikin ta ne bisa bayanan sirri da take samu.
Hakika ayyukan wannan runduna muna yin su ne bayan mun samu cikakkun bayanan sirri da kuma ɗaukan tsawon lokaci muna bibiyan bayanan da muka samu. Kuma dangane da wannan hari na Silame, mun bi waɗannan hanyoyi na tattara bayanai da bin diddigin tafiye-tafiye da zirga-zirgar su waɗannan 'yan ta'adda kafin mu tabbatar a je a kai wannan hari. Ko muna da tabbacin cewa waɗannan wurare da aka kai mu hari maɓoya ne ta waɗannan mutane 'yan ta'addan Lakurawa.
To yanzu menene matakin da za a ɗauka kan wannan harin? Gwamna Ahmad Aliyu yana mai cewa
gwamnatin jiha za ta haɗa kai da dukkanin ma'aikatan yanda abin ya shafa don mu tabbatar da cewa na farko dai an yi bincike an gano musababin wannan abu da ya faru da kuma dibin halin da za a bi domin neman cewa an kare afkuwa wannan. Cikin binciken da za mu yi duk abin da muka gano insha Allah za mu yi amfani da shi kuma za mu yi tallafi gwargwadon abin da Allah ba mu iko.
Rundunar sojin ta nuna rashin jin daɗi akan yadda wasu kafafen sadarwa ke ta yaya labaran da ba su da tabbas, kamar yadda Lieutenant Colonel Abubakar Abdullahi ke cewa.
Don haka kafafen yaɗa labarai da masu yaɗa labarai yana da kyau su tabbatar da bayanan da suke fitowa a fagen daga, saboda kada su dinga yada jita-jita ko ko wasu bayanai wanda za su kawo koma baya dangane da wannan nasarori da muke samu.
Yanzu dai jama'ar waɗannan garuruwa biyu, wato garin gidan sama da Runtuwa, na ƙaramar hukumar Kinsilame na ci gaba da alhinin rashin mutane goma da kuma zaman ɗarɗar kan abin da kan iya sake faruwa da yake garuruwansu ba su nisa da wuraren zaman Lakurawa kamar yadda mutanen yankin suka bayyana. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Gazara da ci gaban labaran duniya.
Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jiya Laraba cewa sojojin Rasha sun kai hari da makamai masu linzami sama da 70 a kan turakun lantarkin ƙasar. Zelensky ya ce Putin ya yi amfani da ranar Kirsimeti wajen kai harin saboda rashin mutunta ɗan adam. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi Allah wadai da harin na jiya Laraba, inda ya ce manufar wannan mummunan harin shine a katse hanyoyin samar da wutar lantarki ga al'ummar Ukraine, saboda la'akari da lokaci ne na hunturu. Al'ummar Ukraine sun cancanci su yi rayuwa cikin kwanciyar hankali da aminci. Biden ya ce Amurka ta baiwa Ukraine ɗaruruwan makamai masu cin dogon zango, kuma akwai ƙarin wasu da ke kan hanya. Biden ya ƙara da cewa ya umarci ma'aikatar tsaro da ta ci gaba da aika Ukraine da makaman. Ukraine ta bayyana cewa rundunar sojin samanta ta kakkaɓo 59 daga cikin makamai masu linzami 79 da Rasha ta harba mata, sannan kuma ta kakkaɓo 54 daga cikin jirage marasa matuƙa 106 da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-haren. Rasha ta kai hari da jiragen yaƙi marasa matuƙa da makami mai linzami a kan turakun lantarki a yankuna daban-daban na Ukraine. Fiye da fursunoni 1,500 ne suka tsere daga gidan yari da ke Maputo na kasar Mozambique a jiya Laraba, inda suka yi amfani da tashe-tashen hankulan da ake yi a kasar, bayan tabbatar da jam'iyyar Frelimo da ta dade tana mulki a matsayin wadda ta lashe zaben da aka gudanar a baya-bayan nan. Kimanin fursunoni 1,534 ne suka tsere daga gidan yarin da ke da tazarar kilomita 15 daga babban birnin kasar, a cewar shugaban 'yan sandan kasar Bernardino Rafael a wani taron manema labarai. Ya kara da cewa daga cikin waɗanda suka yi yunkurin tserewar an kashe 33 tare da jikkata 15 a arangamar da suka yi da ma'aikatan gidan yarin. Kusan 30 daga cikin fursunonin na da alaka da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke haddasa tarzoma da hare-hare a lardin Cabo Delgado da ke arewacin kasar tsawon shekaru 7 da suka gabata.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zara Fage ta karanto. Bari mu rufe taskar hotonin namu da bukukuwan Kirsimeti da ake gudanarwa a duk faɗin duniya. Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos, jihar Plateau.
Duk da yanayi na matsin tattalin arziki da al'umma ke fama da shi, da yawan mabiya addinin Krista da suka yi sujadar Kirsimati sun yi hamdala da bayyana fatar masu riƙe da madafun iko za su yi duk mai yiwuwa don farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Rabaran Solomon Guruza na majami'ar Ekwa Seminari a Jos ya yi huduba ne kan yadda al'umma za su yi la'akari da yanayin da suke ciki don komawa ga turbar da Allah ya dora su a kai.
Wannan yanayi da muke ciki yana koya mana cewa mu maida hankali mu duba waɗanne abubuwa ne suke da muhimmanci ga rayuwa, sai mu bude su. In muka yi haka, to za mu samu saukin rayuwa. Idan muka gane cewa muna cikin duniya mai wuyan sha'ani, to ai rashin sanin Allah yadda ya kamata, yadda ya bayyana kanshi ga 'yan Adam, shi yake kawo irin bala'o'in da muke samu a ciki. Allah ya ce a yi sata ne? Babu. Allah ya ce a ɗauki ran wani? Babu. Allah ya ce a musguna wani? Babu. Allah ya ce a ɗauki ƙadarorin gwamnati mutane su mai da su nasu na kansu? Babu. To amma idan ka duba abubuwan da ke faruwa kenan, to yanzu abin da ake nufi shine an tafi nesa daga hanyar Allah. Duk munanan ayyuka, to kaga sai hukuncin Allah ma ya faɗi kan jama'a. Saboda haka muna bukata, idan za mu yi maganin bala'o'in da muke fuskanta, sai mu dawo ga Ubangiji. Shugabanni da muke da su a gwamnati, muna musu addu'a, Allah ya shirye su Allah ya gyara su, Allah ya bude musu ido, cewa su dauki addinin Allah da muhimminci domin su samu iko na tafiyar da gwamnati yadda Allah yake so a tafiyar da gwamnatin kasar nan.
Malama Plang Nandawa ta ce kusan duk abin da ta saya na hidiman Kirsimeti kudin sa yayi ninkin baninki, amma dai dama ba kaya da abinci ne Kirsimeti ba.
Mun gode Ubangiji, amma dai akwai wuya nan abin da mun saya shekaran da ya wuce ko mun saya a 2000 shekaran nan mun saya kaman 2500.
Ga Madam Lucia Friday Kasakuwa, taimakekeniya ya sa sun yi Kirsimetin cikin wadata, da haka kuma ta yi kira da a haɗa kai don samun zaman lafiya.
Mutane da dama ko wanda sun taimaka mana ta hanyoyi daban-daban, shine manufan Christmas. So ta turu haka da suka taimaka mana, mu ma muka samu zarafi muka taimaka ma wayansu saboda mu yi murna tare da su. Gwamnati, muna so su mana kokari su gera mana economy din kasanmu saboda mu samu abu a sauke. Mu haɗa kai mu yi addu'a ta haka ne kasanmu za ta samu da salama, ko mu samu inban abin da za mu same shi a kasanmu.
Bayanai sun nuna da cewa akalla mutane 67 ne suka mutu a wurin turmutsutsun karɓar shinkafa da za su yi bikin Kirsimeti a faɗin Najeriya cikin 'yan kwanakin nan. Lamari kenan da ke nuni da cewa akwai matsala da ke buƙatar hukumomi su maida hankali wajen inganta rayuwar waɗanda suka ɗora su kan karagar mulki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Tuwa gaida Zainabu Abu mai tagwayen suna, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tonka hoi ba.
Ta bangaren zamantakewar aure da yake ni a matsayina na direban taxi, na fuskanci matsaloli da dama gaskiya shekarar da ta gabata, tun farkon wannan shekara ma karshen ta.
A gaskiya ina fuskantar matsala da dama, kasancewa ta nan nake samun kuɗi.
To mu dai matsalar mu ne matsalar wuta ne, wani za a ɗauke wuta da safe ba za a dawo da shi ba, wani sai vendusa.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da haska fitila kan yanayin rayuwa da zamantakewa al'umma a kasashen nahiyar Afirka. A yau shirin domin iyali ya bakunci kasar Kamaru, inda kamar sauran kasashen nahiyar, waɗansu masu ƙaramin ƙarfi da shirin ya yi hira da su suka bayyana ƙuncin rayuwa da suka fuskanta a shekarar da ta gabata, da kuma matakan da suke son ganin gwamnatin ƙasar ta ɗauka a wannan shekarar. Ga wakilinmu Maimunatu Sado da baƙin namu.
Ni dai Malam Mustafa sunana, kuma ni direban taxi ne, matana uku, to amma mun rabu da ɗaya, matana biyu a halin yanzu da ya'ya kuma guda biyar. Gaskiya ta ɓangaren zamantakewar aure da yake ni a matsayina na direban taxi, na fuskanci matsaloli da dama gaskiya shekarar da ta gabata, tun farkon wannan shekara ma karshen ta. To kuma inda nafi fuskantar kalubale a kusan karshen shekara ne, kunce tsakiyar shekarar da ta gabata, inda muka fara fuskantar tukunna matsalar karancin man fetur, wanda gaskiya ya tada hankulan mutane matuka, wanda wannan lokaci masu ababen hawa entazi da ma wato masu mashina sun fuskanci wannan kalubale. To kinga wannan amari ya shafe mu, to wannan dai ya kai ga har ma nayi zama a gida, wanda babu dama fitowa da ainihin taxi, kinga kuma taxi da wannan man fetur yake aiki. Na kwashe kusan makonni uku zuwa wata guda ina zama a gida saboda wannan kalubalen da ake fuskanta
na wato karancin man fetur a wannan lokacin. Dai mun ga yadda aka dinga cincirindo a wato wajen mashayar mai, a wannan lokacin ne kuka nade komai naku, wato kuka koma gida kenan kuka zauna. Ya kuka tafiyar da rayuwa a wannan lokacin din?
Eh, to kamar yadda na faɗa a wajen farkon gabatar da kaina, dama mata na uku ne. To game da wannan al'amari, gaskiya ɗaya sai ta ga ba za ta iya jurewa ba, ita ta biyu
wato bata yi hakuri
ba, sai ta wato ainihin ce ita bara ta bar gidan ta je ta zauna wato da iyayenta, wata kila idan abu ya zo mai sauki za ta iya dawo wato. Kuma da ita dai ƴaƴa biyu muke da shi da ita, to amma na hana ta ɗaukar wannan ƴaƴa da ita wannan hurumi na. To kinga wannan duk man fetur ne, wannan karancin man fetur ne ya kawo wannan dai matsala. koda yake alhamdulillah yanzu dai ana ganin canji to amma kuma gwamnati bata fito a hukumance ta bayyana cewa ga wasu karancin da aka samu ko kuma ragowar ko kuma wato ainihin kashe karya wannan wato farashi na man fetur ba kinga da za a fuskanci wannan insha Allah ina da yaqini ko kuma ina da wato manufa da zan je in bi ku matata in dawo da ita gida
sannan kuma kamar yadda ake maganar cewa ma a shekara 2024 za a samu hawar farashin wannan man fetur
to kinga abin kuma yana nan kuma yazo kuma murmurde ana fuskantar kalubale matuka to kinga tunda ana kuma hasashen za a samu hawan farashi to kinga ashe kenan akwai wahala kuma ta ce za ta dawo ta ci
gaba a yayin da aka saurari jawabin shugaba kasa Fulbiya wanda a yayin jawabin san da yayi na karshen shekara inda yayi bayani akan cewa ba mamaki za a samu wato karin farashin
a wannan alƙawarin sa ne babbar aji kin sa sabai mana wannan alƙawura shafa mana mai a baki amma kuma ba a gani sakamako ba a gani ci gaba akan waɗannan alƙawuran ko kuma cika alƙawuran da suke cewa a koda yaushe muna da fata wannan karo zai saurari koke-koke na masu ababen hawa musamman ma irin mu da muke da tazi wanda har yanzu hakan nan gaskiya na ajiya faki babu damar in dinga fita da shi saboda gaskiya matsalar da ake samu na karancin man fetur to muna fata za a samu ƙarshe wannan al'amari saboda ƴaƴa na ma naman ta bangare su a yanzu hakan nan biyu daga cikin su ba sa zuwa makaranta saboda wato rashin kuɗin da nake fuskanta yanzu haka domin da wannan sana'a na dogara gaskiya direban mota da wannan na dogara ta nan muke samun abin da zamu ci da kuma abin da zamu biya wa ƴaƴa wato
to barka mun dawo gare ki kuma mun san cewa duk dai an fuskanci ire-iren matsaloli amma kowa da irin nashi me zaki ya faɗa
sunana Hajiya Azumi mai kayan sanyi a gaskiya kasar Kamaru muna fuskanta ba zan ce ma mun fuskanci ba dan ce har ila yau muna
cigaba da fuskantar
matsaloli da dama kinga zan fara kamar yadda na fara bayyana kaina a matsayin mai kayan sanyi zan fara bayyana kaina akan wato zan fara bada wannan matsalar da nake fuskanta musamman kamar na wato yanke wutar lantarki a ta wannan bangaren ni zan fara dauka domin a kiya ina fuskantar matsala da dama kasancewa ta nan nake samun kuɗi ta nan nake samun dan abin da zan taimaka wa mai gidana domin da yara babu yadda za a yi a ce kana dan neman kuɗi kuma yau a ce musamman kaman kayan sanyi kowa ya sani ina sayar da wato su juice dai da sauran su ina tafiya ma boko ina tafiya a can nake tafiya sayar wato idan bai yi sanyi ba babu yadda za a yi yara za su saya su ji dadin shi to wutar lantarki an yanke wutar lantarki ta ya zan in sayar babu dama baya ga hakan nan idan wutan ya tashi dawowa wuta zai dawo da karfi dukkanin kayayyakin mu za ku ga za su baci bayan injuna kaman da muke kira a nan
electronics
na yawa duka wanda nake saka su wayannan kayan su juice da na yara zaki ga cewa duk sun lalace mini wannan shekarar inda a halin yanzu dukkanin abubuwa ma ko nace domin ina saka ma kayan aikatau kaman su abinci mutane suna kawo mini ina a ji musu suna biya na to dukkanin waɗannan ma zaki ga duk sun lalace to gara ma kankara kisan kankara bashi da matsala domin koda an saka a cikin ruwa be zai koda babu wuta be zai baci ba be zai lalace ba amma kinga
kamar amma idan aka kwashi kamar kwanaki uku ba tare da an dawo da
wannan wutar ba zai narke amma dai bamu da bata kamar sauran kinga muna kira da gwamnati kasar Kamaru da ta duba wannan al'amari musamman tauzancin wutar lantarki.
Suna na Ummi ni Tela ce.
Madalla.
To mu dai matsalarmu dai matsalarwuta ne. Wani za a ɗauke wuta da safe ba za a dawo da shi ba wani sai vendizer. Vendizer kuma wani kai ma ka gaji kana neman kai ka huta. To shi kuma kliyan bai jin wannan shi dai in yazo yace yana son kayan shi yana so dai ka bashi dai zai so ya ji ba wuta ko kuma abu hakan nan ba nga akwai matsala
sosai to madalla
Hajiya Maimuna to zan dan yi dan karin bayani
game da duk da cewa ke ma kina dan taba dinkin dan
eh to kisan dama muna nan taba kidi taba karatu ko ta ina dai muna nan game da zancen ni zan yi kara wato game da zancen masarufi kisan anan gaskiya muna fuskantar matsaloli musamman kinga shinkafa ya haura a wannan shekara ta 2023 komai man girki komai ya karu to kinga abubuwan da muke saye a can baya shekara ta 2022 ba kamar wannan shekara ta 2023
kuma kake manta cewa ainihin shugaba kasa Fulbiya yayin jawabin sa ya alakanta wannan lamarin da ainihin yaki da Russia da Ukraine yawa da kuma wanda a halin yanzu ake na kasar Isra'ila da Hamas.
To ni ban ganin yadda zai ya danganta wannan yakin da domin akwai wasu ababin din ba sai lallai daga can suke fitowa ba. Wasu sai daga nan wasu daga nan ake kirkirwa musamman idan muka duba muka gane kisan ni mama ce dole ne zan san irin wannan kaman abinda muke sakawa a girkin nan kiga majin da ake kiran nan kin gani ada tun ban kai komai ba yawa muna sayan shi a dala nawa muke saya dala 2200 amma a wannan shekara ta 2023 ya haura har ya kai ga akwai wani lokacin da muka dinga saya 4 dala 10 an rage mana daya to ina za mu sa kanmu gishirin da ake daurawa dala 5500 ya kai ga dala yanzu dala 10 ake daura shi to kinga ina za mu saka kanmu.
To binciken shirin domin iyali na nuni da cewa waɗannan matsaloli da bakin shirin suka ambata matsaloli ne da suka zama ruwan dare ga mu nahiya. Kamar yadda muka saba za mu ci gaba da haska fitila kan abin da ya tsone wa iyali ido a rayuwar yau da kullum da burin ganin an sami ingancin rayuwa da ci gaban al'umma. Muna godiya ta musamman ga wakilinmu Maimunatu Sado da ta yi hira da su da kuma Dadi Balawe daidai ta sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayu.
To madalla shirin namu kenan a yau, amma kafin mu sallama ga zara da tishin muhimman kanin labarai.
Shugaban ma'aikatar lafiya da ke kudancin Gaza ya ce wata jaririya ta mutu saboda tsananin sanyi a yankin. Jaririyar ita ce ta uku a cikin jariran da suka mutu a 'yan kwanakin nan saboda sanyi. Dr. Ahmad Alfara, daraktan sashen kula da yara a asibitin Nasir da ke Khan Yunis, ya tabbatar da mutuwar jariran da basu gaza wata ɗaya ba saboda tsananin sanyi a cikin kwanaki biyun da suka gabata. Masu sa ido kan yaƙi daga Birtaniya sun ce rikicin da aka yi tsakanin 'yan tawayen da suka hamɓarar da gwamnatin Bashar Assad da magoya bayansa ya yi sanadiyar mutuwar mayaƙan shida tare da raunata wasu da dama. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya ta ce an kashe mayaƙan ne a lokacin da suke ƙoƙarin kama wani tsohon jami'in gwamnatin Assad wanda ake zargi da bayar da umarnin aiwatar da hukuncin kisa da kuma yanke hukunce-hukunce ba bisa ƙa'ida ba kan dubban fursunoni. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jiya Laraba cewa sojojin Rasha sun kai hari da makamai masu linzami sama da 70 a kan turakun lantarkin ƙasar. Zelensky ya ce Putin ya yi amfani da ranar Kirsimeti wajen kai harin saboda rashin mutunta ɗan adam. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi Allah wadai da harin na jiya Laraba, inda ya ce manufar wannan mummunan harin shine a katse hanyoyin samar da wutar lantarki ga al'ummar Ukraine saboda la'akari da lokaci ne na hunturu. Ukraine ta bayyana cewa rundunar sojin samanta ta kakkaɓo 59 daga cikin makamai masu linzami 79 da Rasha ta harba mata, sannan kuma ta kakkaɓo 54 daga cikin jirage marasa matuƙa 106 da Rasha ke amfani da su wajen kai hare-haren.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya kamar da Chadi, karfe 3 agogon Ghana, abokan aikin mu su shigo da wani sabon shirin. Ga mai sauraro da ya tashi a makare, za a iya sake jin shirin baki ɗayan sa a lokacin da muka saba fitowa da hantsi, ko kuma a shafin mu na internet voahausa.com. za a kuma iya yin tsokaci da bayanar ayoyi a shafukanmu na sada zumunta Facebook da X yanzu, a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin da suka haɗa da Zara Fage da ta karanto labarai da Fiona Nandudu da ta haɗa shirin da ba da umarni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.